الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رايحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jadi ibu dan dia ke Allah menunjukkan sergi wanda ya sahih Allah ramah wanda masalah shina wun al-barka na al-burhan dan syukur pada kerajaan muna dikjadil ahlari wal-lafar al-allama al-imam Abdul Rahman al-Akhdari al-Maliki rahimahullah ta'ala awan al-lana al-hadis syirin labiyar gawacan al-radiul akhir shekara 1438 wanda ya zo daidai da 23 ga watan 2 miladiyar 2017. A karatunmu da ya gabata a wancan sati mun fara karatu akan gabar da malam ya ce wala tusalla nafilatun ba'da salati subhi ila irtifa'i shamsi wa ba'da salati al-'asri ila salati al-maghribi وبعد طلوع الفجر إلا الوردة وإلا الوردة لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد. قال يتي باء صلى النافلة بين صلى الأصباح إلى ارتفاع الشمس حرزوا أبو ورلالة من بيان أكم ونم وما أرمك مكانا كحديث قيس بن عمرو wanda ya salla raka'a biyu bayan sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a kansa sai ya yi da sallah ce da shi sallar da kai ya ce raka'atul fajr bai samu yayi ba ya makara so ne ya rama su a wannan lokaci sai annabi jira da dantin Allah subhanahu wa ta'ala shi sai ya kauda kai bai sake ce masa komai ba wannan ya sa malamai suka ce da raka'atul fajr da wannan sai ku ce masa yana iya yin su bayan ya fitar da sallar asuba wa ba'da salatul asr ila salatul maghrib. Haka nan an hana sallar nafila bayan sallar asr ila salatul maghrib zuwa sallar maghrib. Wannan kuma shi ma saboda hadisin Abu Huraira da tar Allah gare shi naha anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا الله صلى الله عليه وسلم يا أنا صلى باين صلى العصر حتى لا نتفاد نفس الحديث نفيج مسجد المالكية سكتي إلى صلاة المغرب زوا صلى المغرب وما أقربان بجي فكاني يا رب دالبي يا رب ديرو أحديث إلى غروب الشمس زوا فات ورانا yaran da malikiya suke amfani da shi ila salatul maghrib zuwa sallar maghrib. Kuma suna sane suka faɗi haka din saboda hanin sallah hanin yin nafila a malikiya yana tafiya har zuwa lokacin da za a yi sallar maghrib. Har sai an yi sallar maghrib ne sallan ake iya yin sallar nafila. Wannan kuma ba zai rasa nasaba ba da yadda lokacin sallar maghriba yake a malikiya. Domin mun karanta da ku a baya cewa lokacin sallar maghriba a malikiya daga faduwar rana gwargwadon yadda mutum zai aikata sallar da sharuɗanta. Daga faduwar rana gwargwadon yadda mutum zai aikata sallar da kuma sharuɗanta. Ta haka babu wani lokaci bayan faduwar rana da mutum zai samu har yayi nafila kafin sallar maghriba. Idan kun yi la'akari da lokacin sallar maghriba a wajen malikiya. Don haka sai zan a malikiya tun daga sallar la'asar babu sauran sallar nafila kuma har sai bayan an yi sallar magriba. To amma akwai bambanci tsakanin a ce an hana sallah ta nafila daga bayan sallar la'asar zuwa faduwar rana da kuma a ce zuwa sallar magriba, saboda tsakanin faduwar rana da sallar magriba za a iya samun lokaci da mai yiwuwa a iya yin nafila. Kuma shi ne nassin hadisi ya nuna hatta illar halin ma ai tana alaƙa da rana ne, haka idan rana ta faɗi illar ta wuce. Wal hukum yaduru ma illati wujudan wa adama, shi kuma hukunci da illar sai yake tafiya, idan illa tana nan yana nan, illa ba ta nan baya. Haka asali illar da ta sa aka hana sallar nafila bayan sallar la'asar saboda Yahudawa suna bautawa rana, suna sujuda wa rana idan ta zo faruwa. Don haka saboda kar mai kamantacceniya da bauta irin ta Yahudawa sai aka dakatar da yin nafila a wannan tsakanin ma gaba ɗaya, kamar yadda muka yi bayani a baya. Shi yasa akwai bambanci ma wajen tsananta hali tsakanin bayan sallar la'asar ɗin da kuma lokacin da rana ta gigita za ta faɗi, akwai bambanci na hali. Yayin da malamai suka tafi akan cewa hanin ya fi sassauci a lokacin da rana bata ta sama faduwa ba, sabanin lokacin da rana ta sama faduwa a lokacin hanin ya fi tsanani lokacin da take faduwa. To in dai illar saboda faduwa ta ce, to idan ta riga ta faɗi yanzu illar ta wuce, don haka sallar nafila ta dawo. Kuma sannan idan rana ta faɗi an shiga dare, dare kuma gaba ɗayansa ba a hana nafila a cikinsa ba da kowane lokaci, farkonsa ko ƙarshensa. Don haka ashe faɗaɗa lafazin hani na sallar nafila zuwa ga sallar magriba faɗaɗawa ne wanda ya fita daga ainihin wato lafazin hadisi, sannan kuma faɗaɗawa ce wanda ya fita daga illar da ta sa ma aka hana yin sallar nafila bayan sallar la'asar. Amma idan muka dubi lafazin hadisi hatta ta rubar shamsu har rana ta faɗi, kenan idan rana ta faɗi akwai damar yin nafila. Abin da yake ƙara ƙarfafa kuma wannan faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi hadisi da ta ce sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman sha'a, yi sallah kafin magriba, yi sallah kafin magriba ga wanda ya ga dama. Wannan hadisin nassi ne sarihi da yake nuna cewa ashe idan rana ta faɗi kafin sallar magriba ana iya yin sallar nafila. Sannan hadisi ingantacciyar musulma na cewa baina kulli adanaini salah, tsakanin dukkan kiran sallah biyu akwai sallah. Don abin da ake nufi da kiran sallah biyu, kiran sallah da ikama, tsakanin duk kiran sallah da yake ikama akwai sallah. Don haka idan an kira asuba kafin a shiga asuba akwai nafila da kafin fajr, idan an kira azhar kafin a shiga azhar akwai nafila, idan an kira la'asar kafin a shiga akwai nafila, an kira magriba kafin a shiga akwai nafila, an kira isha kafin a shiga akwai nafila. Duk tsakanin kiran sallah da shiga sallah ana iya yin nafila idan mutum ya so yin nafila. Sai dai kawai rakawoyi biyu kafin sallar magriba bayan kiran sallah ba sa daga cikin rawaci. Mun yi rawaci da ku, ba sa daga cikin rawaci, wato rawaci na fifilin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗore a kansu wanda suke ta'allaki da salloli na farilla. Yana biyu kafin asuba, yana biyu kafin azhar, biyu bayan azhar shida, biyu kafin la'asar takwas, biyu bayan magriba goma, biyu bayan isha goma sha biyu. Waɗannan su ne nafilin da wajaba alaiha sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, su ne nafilin da ya doge a kansu har ya bar duniya alaihi salatu wassalam. Amma bayan kiran sallar magriba zuwa shiga sallar magriba ba a samu ya doge akan nafila a wannan tsakanin ba, don haka yin nafila a wajen baya daga cikin rawaji amma ya halatta ga wanda ya dama, shi sai ce liman sha'a ga wanda ya dama. Don haka a taƙaice wannan lafazin cewa ba da salatul asr illa salatul maghrib lafazi ne wanda yake bukatan karin bayani kamar yadda muka yi. Wa ba'da tulu'il fajr, hakan nan kuma babu nafila bayan fitowar alfajir. Illa alwurda ko illa alwurda lina'imin anha, sai wurdi ga wanda yayi masa bacci.
Samu da duk
sai wurdi ga wanda yayi masa bacci. Dan nan mun yi bayanin me malam yake nufi da wurdi ana. Dan nan mun yi magana akan wurdi, abinda ake nufi da wannan wurdi. Muka ce abinda ake nufi da wurdi shine abinda mutum ya saba yin sa na yau da kullum baya yin shi masa. To wanda yayi bacci ya saba wasu nafili yana yin su sai bacci ya dauke shi halayya irin ta dan adam. Sai bai samu yayi ba, sai kwatsam ya ji alfajir ya ke to ko ya ana a salati ko ya ana ikama. Akwai wannan ana magana bayan fitowar alfajir ko yawa sai ya ji ana a salati misali ko ana kiran sallah da a shiga sallar asubahi. To wannan ba hali yayi wata nafila in banda wurdi ga wanda yayi masa bacci. To amma wanda yake da irin wannan, to wannan yana nake nan zai iya yi kayansa. Hadisi ya tabbata ingantacce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa la salata ba'da al-fajr illa rakatayn fajr, babu sallah bayan fitowar al-fajr in banda rakatayn fajr. Wato abin ya ce to ba sauran nafila in banda wannan nafilin guda biyu. To amma abin da yasa malam yake cewa ga wanda yake da wani wurdi na sallah wanda bai yi ba saboda bacci, yana iya yi a wannan tsakanin kafin a shiga sallar asubahi. Mai yiwuwa malam yayi akari da hadithin Amr ibn Abasa, yace ya ma'aikin Allah wani irin dare ne ya kamata na saurara. Musulma sai yake cewa cikin dare na ƙarshe, ka kiyaye cikin dare na ƙarshe, fa sallima shita, ka sallaci abin da kaga dama. Fa inna salata mashhudatun maqbula hatta tusalli subha, domin sallah mashhuda abar shaidawa ce, akwai mala'iku masu shaida abin da kake na sallah. Maqbula kuma karbabiya ce a wannan lokaci din, hatta tusalli subha, har ka sallaci asuba. Wannan hadisin zahirin sai nan cewa kenan mutum zai yi ta yin sallah ma har zuwa sai sallah asuba ce kadai za ta sa ya kasa sallah. Sai sa wasu ma suke ganin cewa ko da alfajir ya fito za a iya cigaba da nafila. Amma wancan hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin nafila, ya hana yin duk wata sallah bayan fitowar alfajir in ban da rakatul fajr, dalili ne da yake cewa akwai hadi. Sai dai abinda malam ya faɗa shine abinda za a tafi a kansa, ga wanda ya bacci akan wata sallah da ya saba yi bai ba, to yana iya yayi ta kafin a shiga sallar asuba. Malam yace wa inda julusi imamul jumu'ati ala al-minbar, da kuma yayin zaman limamin juma'a kan minbari, dan liman ya fito zuwa masallaci ya zauna akan minbari, to sallar nafila ta katse ga wanda yake cikin masallaci ko ga wanda yake masallaci yake zaune. Wanda ya riga da ya halarci masallaci yana zaune, sai liman ya zo ya zauna a minbari, to sallar nafila ta katse. Ba a kiran sallar ranar juma'a bayan liman ya zo ya zauna a minbari, sannan wani a cikin masallaci ko a harabar masallaci ya miƙe a lokacin da yake nafila, kamar yadda ake idan an kira sallar azhar, kamar yadda ake idan an kira sallar isha ga mahalarta masallaci. Mun ka san wanda zai yi ratibin an kira sallah, yanzu wanda ya zo masallaci kafin sallar asubahi, kafin alfajir ya zo masallaci ya yi nafilin ya yi ta sallah, yana da wato duk nafilar da ya yi kafin a kira sallah bai yi ratibi. Lokacin da aka kira sallah ta asuba, to lokacin da kuma zai tashi sai ya yi raka'a biyu ratibin sallar asuba, ita bayan kira sallah ake yi ta. Haka wanda yake masallaci kafin azhar, yana zaune yana ta azkar kansa har aka zo aka kira sallar azhar, to shi ma zai miƙe raka'a biyu na ratibi bayan kiran sallah, saboda hadisin da muka ambata a baya, baina kulli adanin salah. Haka wanda yake zaune a masallaci har aka yi al'asar, har aka kira sallar al'asar, shi ma zai tashi ya raka'a biyu bayan kiran sallar kafin iqama. Shine tsakanin kowane kiran sallah akwai nafila. Don haka wannan ana waɗannan salloli ana ce musu radu. To sallar azhar tana da wannan amma juma'a ba ta da shi. Wanda yake zaune a masallaci aka kira sallar azhar, to zai tashi ya ratibi. Amma wanda yake zaune a masallaci aka kira sallar juma'a saboda zuwan juma'a, to ba zai tashi ya ratibi ba. Juma'a ba ta da ratibi, azhar ke da ratibi amma juma'a ba ta da ratibi. Wannan kenan ga wanda yake masallacin a halarci. Amma wanda baya masallacin a halarci sai ya zo shi lokacin, ko dai ana kiran sallah, ko bayan an kammala kiran sallah, ko liman yana kutuba ya zo shi dai a makare, to wannan yana iya ya sallaci raka'a biyu ta gaisuwar masallaci idan masallaci ya shigo. Shi ba saboda ingantaccen hadisi annabi alaihi salatu wassalam kana yana kutuba, wani ya shigo masallaci sai ga ya zauna, sai ce yayi sallah da yake bai ba, sai ce ya tashi ya raka'a biyu, sai ya tashi ya raka'a biyu ya sassauta a cikin su. Wannan ya nuna cewa kenan ko da liman yana kutuba mutum ya shigo masallaci, to ba zai zauna ba sai yayi gaisuwar masallaci. Kuma idan an yi la'akari da hadisin annabi sallama da ya yi umarni da gaisuwar masallaci, za a samu dama akwai kausa salafazi a ciki, yayin da yake idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn, idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya zauna har sai ya yi raka'a biyu. Haka hadisin sai ya kunshi hani da umarni, ya kunshi hani akan zama, ya yi umarni kuma da yin sallah. To wannan ya sa ko kutuba ake mutum shigo masallaci, to akwai buƙatar yayi wannan raka'o'i guda biyu. Duk da cewa a malikiya babu wannan, in mutum ya shigo masallaci ana kutuba to zama zai, ba zai yi waɗannan ainihin wato raka'o'i ba. Shi yasa malam kai tsaye kawai ya saki maganar haka, ya ce da kuma lokacin da liman ya zauna a masallaci babu sauran yin nafila. Amma ya tabbata a hadisi, Allah ya ji kan malamai malikiya da suka tafi akan wannan fahimta, ya tabbata a hadisi cewa idan mutum ya shigo ana kutuba to zai iya yi, sai dai kuma wannan nafila da zai yi zai takaita mata karatu, zai takaita mata zikiri, sannan zai ciccire addu'o'i a cikinta, zai yi ta ne sallah mafi sauki da za a yi na ingantacciyar sallah, saboda halin da ake ciki hali ne na a saurari khutuba, ba za a shagala da wani aiki ba in banda irin wannan wanda yake da ƙarfi a shari'a. Idan mutum ya shigo masallaci ranar juma'a ana kiran sallah, shin ya jira a kammala kiran sallah sannan yayi nafila, ko kuma yayi nafilar sa a cikin ana kiran sallah, wanne yafi? Amsa shine yayi sallar sa ana kiran sallah yafi akan ya jira sai an idar da kiran sallah, sai an gama kiran sallah sannan yayi sallar nafila. Saboda ai babu wani hani da yazo shi na yin nafila, dangane da yin nafila ana kiran sallah, ba hana nafila ana kiran sallah. Wasu za a ga ana kiran sallah sun zo masallaci, ana kiran sallah musamman na ranar juma'a sai ga sun tsaya har sai an kammala kiran sallah da a fara kutuba sannan sai nafila. To ai wancan lokacin kiran sallar ya fi amfani, ya fi kai amfani da wannan damar, da wannan lokacin ya fi sauki akan kai amfani da lokacin kutuba ka ce kai nafila. Don haka wanda ya samu ana kiran sallah to zai yi nafilar a cikin kiran sallar, ko ya fara da cikin kiran sallar, ko da an kare kiran sallar dai bai gama nafilar ba, ya dai rage wani aikin a cikin kiran sallah, ya fi masa sauki akan yayi nafilar a lokacin bayan an kammala kiran sallah. Wannan ga wanda ya samu ana kiran sallah kenan. Kuma ko yaushe ma ba a hana ba, sai dai kadai abin da yasa mai nafila zai jira a gama kiran sallah kafin ya nafila, in ba ranar juma'a da muke bayani din ba, don ya ci riba biyu. Yawwa, riba ta farko shine bibiyan mai kiran sallah yana da falala. Addu'ar bayan kiran sallah yana da falala, addu'a ce karɓaɓɓiya. Da haka mutum zai so ya ribaci wannan, sannan bayan an gama kiran sallah kuma tunda ba wani abin da za a yi, za a jira ne kafin lokacin liman ya zo shiga sallah, nan lokacin sallah ne kuma, to sai amfani da wannan damar kuma sai ya nafila, kaga tiriba biyu. Amma irin ranar juma'ar da za a yi khutuba, to kaga anan bayan kammala kiran sallar ba lokacin jiran wani abu bane, lokacin saurara ne, da haka to sai ya ce amfani da damar kiran sallar ya nafila shine ya yi masa alkai. Bare yace wa ba'da al-jum'ati hatta yakhruj min al-masjid, da kuma bayan juma'a har sai ya fita daga masallaci, shiwa shi mai yin nafila ne. To ba a yi nafila ranar juma'a bayan sallar juma'a sai an fita daga masallaci, wasu malaman malikiyya suka ce ko kuma liman din shi ya fita a masallaci, amma wannan hakika ne a malikiyya, cewa bayan sallar juma'a babu nafila har sai liman ya fita a masallacin ko kuma shi mai sallar juma'a ya fita a masallaci. To wannan malikiyya sun yi la'akari, sun sanya wannan hukunci, sun ba da wannan fatawa wato bisa la'akari da irin mummunar fahimta da jahilai za su iya yi wa sallar nafila idan za a yi ta bayan sallar juma'a. Suna gani idan aka ba da fatawar ko damar yin sallar nafila bayan sallar juma'a, to za a iya samun matsala, saboda waɗansu mai yiwuwa su tashi suke za su yi nafilar da zarar an yi da sallar juma'a. Har yanzu za ka ga kuma mutane masu haka, za ka ga a masallaci ba sai ranar juma'a ba, ana idar da sallar, za ka ga wani da an idar da sallar za ka ga ya miƙe ya yi kabbara zai yi nafila. To sai suna ganin cewa idan aka ce za a ba da dama ta yin nafila bayan sallar juma'a, kuma juma'an nan an san cewa azhabar ka a huɗu ne, amma juma'an nan ake yin ta raka'a biyu, to idan aka ga mutane suna tashi suna yin nafila da zarar an idan da sallar juma'a, to wani jahili ne tsammanin cewa cikon raka'a biyun ne da da ba a yi, don haka gudun kar barna ta shigo mutane su zo suna sadar da raka'o'i biyu da raka'o'i na juma'a, to sai malikiya suka dace wannan ma gaba ɗaya, suka ce ba ma sau ba ma yin nafila kawai a masallacin, sai liman ya fita ko kuma sai in kai din mai nafila kafin masallacin kai a wuri. To idan da ra'ayi la'akari da hadisin Abu Huraira da ke cikin Bukhari, wato hadisin yana tare da yana nuna ko yana ishara zuwa ga wannan fahimtar ta malikiyya, yayin da nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala gare shi bayan sallar juma'a yana yin nafila raka'a biyu a gida, yana yin nafila raka'a biyu a gida bayan sallar juma'a, wannan ya tabbata. Amma hadisin Abdullahi dan Abbas a cikin Muslim, shi kuma annabi sallama cewa yayi idza arada ahadukum an yusalli ba'da al-jum'ati falyusalli arba'a, idan ɗayan ku ya nufi zai yi sallah ranar juma'a to yayi raka'a huɗu, idan ɗayan ku ya nufi zai yi sallah ranar juma'a to yayi raka'a huɗu nafila kenan. Wannan hadisin shi kuma yana nuna cewa kenan ana iya yin nafila ranar juma'a bayan sallar juma'a, babu wani hanya kai sai dai idan mutum zai yi raka'a huɗu, saboda wannan kuma zai ƙara fahimtar da kai wajen tunanin da malikiya suka yi, kuma wannan shine zai magance wacce matsalar da suke hange. To idan har mutum zai idan za a yi raka'a huɗu, to za a magance wannan tunanin na cewa za a cika ce raka'a biyu da ba a yi ba. An fahimta? Don haka zance mai inganci ana iya yin nafila bayan sallar juma'a ba sai liman ya fita ba, ba sai mai nafila ya fita a masallaci ba, amma idan mutum zai yi nafila bayan sallar juma'a to sunna shine yin raka'a huɗu kamar da Manzon Sallama ya faɗa. Raka'a huɗun nan biyu zai yi sallama ya biyu sallama, ko kuma jera su zai yi duka raka'a huɗun, duka sunan su raka'a huɗu. Don haka wannan shine abin da ya tabbata a sunna. Idan mutum kuma biyu zai yi to sai bai sai aje gida, ba a nafila raka'a biyu bayan sallar juma'a a cikin masallaci a matsayin wato racin inda za a yi biyu ne to gida ba za su zama ke komawa su yi raka'a biyu. Allahu a'lam. Sai sabon fasali. Malam ya ce faslun fi shurutis salati. Fasali ya zai mana magana dangane da sharuɗan sallah. Shurut jam'i ne na sharut. Sharut sharadi kuma ban da ake nufi da sharut ma yalzamu min adamihi adamun wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adam. Dukkan abin da idan babu shi babu hukunci, idan kuma an same shi to baya sa a samu ko a rasa hukunci. Wannan shi ake cewa sharadi. Kamar alwala a sallah, idan babu alwala babu sallah. Sharadi in babu shi babu hukunci, in ba alwala ba sallah. Sharadi idan da shi kuma to ba lallai a samu hukunci ko a rasa hukunci ba. Wato idan kana da alwala to ba shi nuna cewa kuma a zahar ta yi ko kuma a zahar ba ta yi ba. To haka shi sha'anin sharadi yake. Sannan sharadi tare da cewa idan babu shi babu hukunci ko babu ibada, ta wannan fuska za ka iya alaƙantar da shi irin su karatun Fatiha, irin su ruku'u a sallah. To amma su kuma sai aka ce musu rukunnai. To abin da ke bambanta su shi ne su rukunnai suna cikin aiki, shi kuma sharadi baya cikin aiki a waje yake, amma dukkanin su sai da su aiki ne. To amma wanda yake cikin aiki ana ce masa rukuni, wanda yake wajen aiki ana ce masa sharadi. Sharuɗa sallah tana da sharuɗoji, sharuɗa da dama. Sharuɗan nan a gajeren zango sun kasu kashi biyu, a dogon zango kana iya ce musu kashi uku. Ko dai sharadi na wajibi ko kuma sharadi na inganci, ko kuma sharadi na wajibi da inganci shine na uku. Sharadi na wajibi shine sharadin da rashin cikarsa yake sauke wajibi akan bawa. Sharadin da in bai cika ba to wannan ibada ko wannan hukuncin bai hau kan wannan bawan ba. Kamar balaga, za a ce wanda bai balaga ba to sallah ba ta wajaba a kansa ba. To balaga sharadi ne na wajibi. Rashin cikan balaga yana hana wajabtuwar sallah a kan bawa. Sharadi na inganci shi kuma shine sharadin da in bai cika ba to wannan ibadar ba za ta inganta ba har sai ya cika. Ko da ku ta wajaba akan bawa zai yi ta wajaba, amma rashin cikar wannan sharadin kuma sai ya zama idan an yi ta, idan ya yi ta haka ba ta inganta ba. Kamar sutura ga sallah a sallah, rufe al'aura a sallah. A ga rufe al'aura a sallah sharadi ne sanya sutura yayin sallah sharadi. Idan mutum ya yi sallah tsirara to sallah sa ba ta inganta ba saboda ya bar sharadi na inganci. Ko da ku shi baligi ne mai hankali mukallafi sallah ta wajaba a kansa, yanzu wannan sharadin shi ba na wajibi ba na inganci, in bai cika ba sallah ba za ta inganta. Akwai kuma sharadi wanda ya shafi wajibi da inganci gaba daya, shi ne idan wannan sharadi bai cika ba to hukuncin bai hau bawa ba ta fuskar wajibi, sannan kuma bai ma inganta ba in yayi shi. Kamar hankali, mahaukaci sallah ba ta wajaba a kansa ba, kuma idan ya yi ta a hakan da haukar ba ta inganta ba, sai zama hankali sharadi ne wanda ya haɗa wajibi da inganci duka. Duka wannan ana samun su. To sai dai anan malam ya shagala ne kadai da ambaton sharuɗa da inganci a nan wajen. Malam yake wa shurutus salati taharatul hadathi wa taharatul khabath min al-badani wath-thawbi wal-makan. Sharuɗan sallah malam yake akwai tsarkin hadathi wa taharatul khabath da kuma tsarkin khabar nan, wato tsarkin najasa, tsarkin kazanta, tsarkin dauka, min albadani daga jiki, wasaumi da tufafi, wal makani da kuma wato gurin yin sallah. Don ajin tsarkin hadasi, ai mun riga mun san me hadasi a baya. Hadafi shi ne abinda yake fita daga ɗayan kafofi guda biyu, ko kuma abinda yake sababinsa, abinda yake fita daga ɗayan kafofi guda biyu kamar fitsari da bayan gida, abinda yake fita, abinda yake sababinsa kamar bacci da farfaɗiya, suna zama sanadin hadafi. Duka mun yi bayani a kai a baya. To, tsarkin wannan hadasin to sharaɗi ne na sallah. Wannan hadasin ko ƙarami ne ko babba. Ƙaramin hadasi shi ne hadasin da yake wajabta alwala kamar fitsari. Babban hadasi hadasin da yake wajabta wanka kamar mani ko jinin al'ada. To, hadasin ko ƙarami ko babba sharaɗi ne sai an yi tsarkinsa gabanin a yi sallah ta inganta. Hadisi ya tabbata ingantacce, annabi tsira da aminci Allah sabata gare shi na cewa la yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tahurin. Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba. A wani hadisi kuma la yaqbalu Allahu salatan man ahdafa hatta yatawaddaa. Allah baya karban sallah wanda ya hadasi har sai yayi alwala. Ka duba Al-Qur'ani ma cike yake da ambaton ainihin wato tsarkin hadasi. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tabtasilu. Wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tabtasilu. Haka wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw ja'a ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Nan ma'anuna hakan nan wa in kuntum junuban fatahharu. Hakan nan Allah ta'ala yayi kira zuwa ga wato tsarki irin na hadasi gabanin sallah. Malam yace wa taharatul khabath, da kuma tsarkin khabath, shi kuma tsarkin khabath shine tsarkin najasa, tsarkin dauka. To shi kuma a mahalli uku ake tsammanin sa. Shi yasa malam yace min al-badani was-sawbi wal-makani, daga jiki da tufa da wurin yin sallah. Waɗannan wuraren guda uku su ne wuraren da ake tsammanin khabath, wato najasa. Ko dai jiki, akwai fitsari a jikin al'aura, ko bayan gida a jikin dubura, ko a jikin cinya, ko a wani wuri a jiki. Wannan duka kawar da shi sharaɗi ne, wajibi. Hatta fitsarin da mutum ya yi bai wanke ba, bayan ya gama fita, fitsarinsa ya gama fita, rashin wanke wannan ba shi ne hadasi ba, fitarsa shi ne hadasi. Rashin wanke wannan kuma ai wannan ya kuma khabath. Ai gurin da fitsarin ya fita, to wannan kuma khabathi ne a wajen, kawar da shi ne. Ko kuma yi bayan gida sai bai wanke bai tashi haka, to fitar bayan gidan shi ake cewa hadasi. Gurin kuma da bai wanke ba shi ne khabath. Najasa ne, ana buƙatarsa da ya wanke gabanin yin sallah. Idan kuma ya daga a cinyarsa ne, ko a gwiwarsa, ko a ƙafarsa, ko a wani wuri a jikinsa, to wajibi ne. Ko ya fasu masa a jikinsa, to wajibi ne sai ya kawar da shi, sharaɗi ne gabanin yin sallah. Wannan sharaɗi ne mai zaman kansa. Hakan nan kuma tufafi, idan fitsari ne ya taɓa tufafi nasa ko na wani, bayan gida ne ya taɓa tufafi nasa ko na wani, ina nufin nan har bayan gidan, bayan gidan nasa ko na wani. To, ko kuma jini ya taɓa tufafi jininsa ko jinin wani, najasa ne, duk abin da za a ce masa najasa ya taɓa tufafi, to wajibi ne, sharaɗi ne sai an kawar gabanin ayi sallah. Hakan nan guri na uku, gurin da za a yi sallah, gurin da za a yi sallah ma sai an tabbatar da cewa ba najasa a wajen, ba fitsari, ba bayan gida, ba jini, ba wani abu da za a ci masa najasa a wannan wajen gabanin ai sallah a kan wannan wajen. Sai ya zama kawar da najasa yana alaƙa da wurare na guda uku: jiki mai sallah, tufafi mai sallah, gurin da mai sallah zai yi sallah. Dole ya tabbatar da cewa waɗannan wurare guda uku babu khabafi a wajen. Malam ya ce wasatrul awrati da kuma sutral awra. Waccan akwar waccan game da kawar da khabafi, wannan shi ma ya tabbata Al-Qur'ani, yace wa thiyabaka fatahhir, wa thiyabaka fatahhir, wato ka tsarkake tufafinka, ka tsarkake tufafinka. Haka manzo Salma yake gaya wa gajinin istihala, yace da fita insili anki jama wa salli, thumma insili anki jama wa salli, sannan sai ki wanke jinin da ke tare da ke, sannan ki sallah. Sai ki wanke jinin da ke tare da ke, sannan ki sallah. Wala yake wasatrul awrati da sutrul awra, shi ma wannan sharadi ne na ingancin sallah. Ba a sallah tsirara da namiji ko ga mace, sai dai kawai al'aura ce ta bambanta ta namiji da mace. Malam zai mana bayani a kai nan gaba, amma dai dukka ba mai bayyana al'aura sai ya sallah da gangan face sallarsa ta kasance ɓatacciya, saboda su ta al'aura sharadi ne na ingancin sallah. Ubangiji ta'ala ya ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, ya ku yayan adamu ku riki, wato tufafin ku riki adon ku yayin kowace sujjada ko yayin kowace sallah. Wannan malamai suna kafa hujja da wannan aya akan wajibin riko da tufafi rufe al'aura a yayin ainihin wato yin sallah. A hakan nan hadisi ya tabbata ingantacce. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaqbalu Allahu salata haidin illa bi qima', Allah baya karban sallar mace mai jinin al'ada sai da qima'. Nan ana nufin mai jinin al'ada, ba ana nufin mai wacce take a lokacin ba, ai mai jinin al'ada a lokacin kan ba ta sallah, ana nufin wacce ta kai ce haila. Allah baya karban sallar mace da ta kai ce haila illa bi qima', sai da qima'. Shi kuma qima' shine abin da ya rufe gashi ya sauko ya rufe kafada, to har sai ta rufe gashin kanta ta rufe kafadarta, sannan ta iya yin sallah a cikin sa. Sannan an tambayi abu ta masa tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam da gare da mace ta yi sallah babu zani a cikin ta, tana dauke da riga da kuma khima, shin za ta iya sallah haka? Annabi sallama ya ce idan har idza kana dir'u sabiqan yudhi buhuraka damaiha, idan wannan rigar ta zurde kasa, ta sauka kasa har ta rufe wato tudun kafafunta, ta rufe doro kafafunta ta sama, to idan rigar tsawonta ya kai ta rufe kafafunta, to babu laifi, tana iya sallah ko da ta ciki babu zani a daure a cikinta. Sannan kuma akwai khimar ta sama, shi kuma shine abin da yake rufe kai, yake rufe kafadu, wannan shi ake cewa khimar. Dan haka dole sai da wannan mace ta iya yin sallah, kuma ya kasance ya bada ma'anar sutura din, domin idan an saka sutura kuma ba ta rufe bada wata alama ta al'aura ba, ta har zuba ta al'aura ba. Haka idan mace ta sa matsattun kaya, gashi nan tana bada alamomi na gabbai na jikinta, to wannan ai kamar ba ta rufe ba ne, ai ba fata kadai ake ce kar a gani ba, ba fata ce kuma kadai ado ba, saboda ado aka umarci mata su rufe, to ba fatar jikinsu ne kadai kuma ado ba. Wani lokacin ma da ganin wani abu gwanda ganin fatar ba fa a shari'a ba. Yawwa, wato a ɗabi'ar mutum wani lokacin da ya ga wani jiki na mace, da ya ga wani yanayi na mace wanda ya ga fatar ta, to shine zaka ga in ka samu limitoci masu ganin sirrin mata, zaka ga sai ta ci kwalliya ce wani irin ado ta daga masa hankali, amma kuma idan ya yaye ta fatar yake gani ba zai damu ba. Wato saboda wato adon mata suna ya tara, akwai abubuwa da yawa na mata wanda sun fi fata ta yadda an don haka mace ta tabbatar da cewa ta rufe dukkan abin da zai kawar da fitina na nuna adalta ko nuna aurat yayin da take sallah. Idan kamar ne ya kasance mai fadi, idan dirho din ne ko rigar ce ta kasance mai fadi, idan ma zani ne ko ya kasance wato dai yalwataccen sutura wanda ba zai ba da wata gaba ba. Bale ya ci gaba da cewa wastiqbalul qiblati, hakan nan fuskantar alqibla, hakan nan fuskantar alqibla. Alqibla ana nufin fuskantar wato dakin Ka'aba. Fuskantar alqibla shine fuskantar dakin Ka'aba, fuskantar ta ita kanta gayanta ga wanda yake cikin masallacin, ita kanta hakikaninta ga wanda yake cikin masallacin, fuskantar masallacin ga wanda yake cikin Makka, fuskantar yadda Makka take ga wanda yake wajen Makka. Haka baka cewa sai ka nemi saitin dakin Ka'aba, in ba haka ba kai ina bai ba. To shine zaka ga wadansu mutane idan sun fuskanci alqibla, ga mu dai gashi dai mu dai mun samu alqibla mu gudan rana ita ce alqibla, dan wadansu ba mu gudan rana ne alqibla wajen su ba, to mu kuma mu gudan rana ce alqibla mu. To zaka samu cewa idan an wasu idan sun fuskanci gudan ranar kuma sai ka ga sai an dan karkace kuma an karkata abin din zuwa wani wuri daban, ko a karkata ta yayi yamma, ko a yayi dan dama kadan, ko a karkata ya hagu kadan, wai ko ana neman hakikanin dakin ne ake so a samu, ban sani ba. Haka wannan duk ba bukata. Da ka fuskanci gudan rana, ka fuskanci gabas, mu Makka tana gabashin mu, dan haka duk yadda duk fadin nan gabas, duye fadin nan iya kallonka, in ka waiga damanka, in ka waiga hakunka, duye da kake gabas. Idan kai ka dan karkata kadan, saboda kana ganin cewa an ka dan karkata ne zaka iso gabar din, to idan sahu yayi nisa yayi yawa, idan sahu yayi nisa yayi yawa, misali a ce daga nan ya kai bakin hanya, su wanda suke bakin hanya su kuma ba, ai kaga sun dan goce mata dai, ko tunda dai fadin ta bakin tsammani ya kai bakin hanya ba daga nan. Dan haka abin da ake bukata shine yadda jihadta, wato sai da take kawai nan za a fuskanta. Amma mai fuskantar hakikanin ta shi ne wanda yake cikin masallaci, wanda yake cikin Makka kuma ya fuskanci yadda masallacin yake. Kawai shi ce za ka ga masu sallah a Makka, kawai za ka ga suna da'ira, wanda suke sallah a wajen masallacin za ka ga sun yi da'ira, saboda kowa masallacin zai gano, wanda suke cikin masallaci za su yi da'ira, kowa yana zai gano Ka'aba a duk yadda yake a cikin masallaci. Wanda suke wajen Makka kuma, to su ma sun yi da'ira a garuruwansu, domin kowa yadda Makka take nan kawai suke ganowa. To haka ne, to kai ne kake ganin cewa gabar kake kallo, ai mu ma da'ira mu kai, saboda waɗanda suke kudancin duniya arewa suke ganowa, waɗanda suke gabashin duniya yamma suke ganowa, waɗanda suke arewacin duniya su kuma kudu suke ganowa. To a wannan wajibi ne, saboda Allah ta'ala ya ce walli wajhaka shatran muslimin haram wa haythuma kuntum fawallu wujuhakum shatran, ka fuskantar da fuskarka wato sashen masallaci mai alfarma, a duyar da kake kuma, to ka duyar da fuskarka sashen da yake. Wannan shine wajibcin da Allah ta'ala ya dora wa ainihin wato annabinsa a matsayin alqibla. Shi yasa yace falal walliyannaka qiblatan tarbaha, zamu juya ka alqiblar da zaka aminta ka yadda da ita. To shine Allah ta'ala ya sanya Annabi sallallahu alaihi wasallama wato dakin Ka'aba a matsayin alqibla ta musulmi a kodai wasu kuma. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wannan mutumin da bai iya sallah ba, duk an san kissarsa, wanda ya zo masallaci ya yi sallah, amma Annabi sallama ya ce masa ya koma ya sake, akai haka sau uku daga baya dai ya tausaya masa ya koya masa ya yake. A cikin abin da ya gaya masa yake, idza kunta ila salati fa asbir al wudu'a thumma istaqbil al qiblata fa kabbir, idan ka tashi zuwa ga sallah ka kyautata alwala sannan ka fuskanci al qibla, thumma istaqbil al qiblata sannan ka fuskanci al qibla fa kabbir kai kabbara. Wannan yana nuna ainihin wato wajibcin fuskantar al qibla ga wanda duk zai yi sallah. To idan muka kula, Sarkin hadasi mun yi bayani akai a baya ga wanda yake da larura na sarkin hadasi. Sarkin hadasi ya shafi alwala ne ko kuma wanka. Alwala da wanka duka suna da madadi, me madadin su? Taimama. Wanda ya shiga larurar da ba zai yi wuya alwala ba, ba zai yi wuya wanka ba, ba zai yi wuya taimama ba. Mun yi magana a kai a baya. Cewa da ce mai inganci fatawar Imam Malik, cewa ba zai yi sallah ba. Saboda ba a sallah ba alwala ba taimama. Ba zai yi sallah ba. Idan kuma har lokacin ke ya wuce a haka bai yi ba, to idan ya samu dama ya yi tsarkin wankan ko alwalar ko taimamar, to ba zai rama waccan ba ta wuce. Wannan shi ne fatawar Imam Malik. Wannan dangane da sharaɗin hadasi ke, ba a sallah da hadasi har sai an yi ne, har sai an yi tsarki. Wannan sarwa ce, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda'a. Allah baya karɓar sallar wanda ya hadasi sai ya yi alwala. Haka ba a karɓa. Mun gama da wannan. Idan muka ɗan yi gaba, tsarkin khabari, tsarkin najasa. Shi kuma tsarkin najasa ya sha bamban da tsarkin hadasi. Idan mutum ya kasance akwai larura tare da shi ta najasa, misali a ce mai ciwon yoyo fitsari ko mai baso wadda dubararsa ba ta rabuwa da caɓi na ƙurji, ko kuma irin marasa lafiya da ake sa musu katata ko yawwa, marasa lafiya da ake sa musu wannan leda fitsarin a jikinsu, ko shi tana jikinsu lokacin sallah kuma ya yi, yaya za su, ko mai yoyon kashi, ko kuma wanda yake da jambo a jikinsa, ana magana jini idan ya kai girman dirhamin doki ya zama najasa, ba za a yi sallah da shi ba, shi kuma gaba ɗaya ma jambo ne kafarsa, ko ƙonanne da bai da rabin jikinsa a ɗaya yake ma, duk ruwan jini ne da ruwan kiwo, wannan duk najasa ne, da ya zai yi sallah. To ire-iren waɗannan larurori, to ababen afuwa, ababen kawar da kai ne, ba sa hana yin sallah. Shi yasa sharuɗa guda uku daga cikin abin da makaranta yanzu, sharaɗin najasa da sharaɗin sutura da sharaɗin fuskantar alƙibla, sharuɗa ne masu sharuɗa, sharuɗa ne su ma masu sharuɗa. Sharuɗan su guda biyu, adh-dhikru wal qudrat. Adh-dhikru tunawa, sanin abu, wal qudrat da kuma samun iko. Wanda akwai najasa a jikinsa bai san da ita ba, sai ya yi sallah har ya idar da sallah a haka, to sallah sun tali ba sai ya saki, saboda bai tuna da ita ba. Hakan nan wanda bai ma san da ita ba har ya yi sallarsa, to wannan ma ya riga da ya yi sallah ta wuce ta wuce. To sharaɗi na biyu ya zama ko da ya tuna ɗin yana da iko, in ba shi da iko a kan najasar, to shi ma shi kenan, sai ya sallarsa a haka. Domin sharaɗi ne wanda yake ta'allake da samun dama, idan mutum bai samu damar ba sai ya yi a haka. Kamar misalan da muka buga na marasa lafiyar, ba su da ikon rabuwa da wannan abu, don haka a kan wannan abu ko ba za a bar sallah, za a yi sallah a haka. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah a faɗin sahabbansa, an yi sahu ana sallah, an yi wani abu na sallah, sai aka ga ya cire takalmansa a ƙafafunsa, saboda shi lokaci yana sallah da takalmi, ya tabbata a sunnarsa. Sai ya cire takalman yana cikin sallar, sai sahabbai kowa cire nasa duk mai takalmi, sai da idan da sallah sai ce yaya na kafa cire takalmin, suka ce ya ma'aikin Allah mun ga ka cire naka. Sai ce to ainihin Jibrilu ya sanar da ni cewa nawa akwai najasa, ke sa ko na cire. Abin bukata a cikin wannan hadisi a daidai wannan gabata mu shi ne, yana cikin sallah ne aka sanar da shi, aka tunatar da shi ya tuna ko ya sani cewa akwai najasa a takalminsa, maimakon ya bata sallar ya dauko ta daga farko sai ya cire takalman sai ya ci gaba. Kenan abin da ya sallata daga farkon sallar zuwa lokacin da ya tuna yayi, kenan da bai tuna ba har sallar ta kare, tunda ta yi, tunda abin da ya yi daga farkon ta zuwa lokacin da ya sani, yanzu cewa inda an wuce a haka bai sanin ba ne idan da ta yi. Don haka idan mutum bai sani ba ko kuma ya manta, bai tashi sani ba ko bai tashi tunawa ba, sai bayan idan da sallah to ta wuce. Idan kuma mutum ya tuna a cikin sallar to ɗayan biyu, idan ya tuna a cikin sallar to ɗayan biyu, ko dai yana da ikon kawar da najasar a cikin sallar, a ce tana hularsa, ce misali da ya tuna kawai zai cire hularsa ya yar, ba shi kenan ba, ko tana takalminsa sai cire sai ya yar. Idan yana da ikon rabuwa da ita, ko kuma sallayar da yake a kai ko tabarmar da yake a kai sai ya tuna an yi fitsari ba a wanke ba, sai kawai ya tura sai ya sauka, to wannan idan mutum yana da ikon rabuwa da wannan najasar a cikin sallar to ba zai bata sallarsa ba, sai ya rabu da najasar ya ci gaba da sallarsa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Idan mutum ba zai iya rabuwa da ita ba a cikin sallah kuma yana da ikon rabuwa da ita din, to sallarsa ta bace. Tunda ai uzurin da aka bari shi ne idan mutum ya san da ita, to uzuri na biyu shi ne idan ba shi da ikon rabuwa da ita, amma yana da ikon rabuwa da ita to sallarsa ta bace, kamar yadda tana najasa a wandansa. Kaga yana da iko rabuwa da wandansa, yana da iko sai tana wandansa akwai najasa, amma yanzu zai yi cire wando ana sallah, kaga ba zai yi ba. Musamman ma ƴan uwana masu rikuna irin ƴan guntayen, kaga in mai doguwar rigar da lafiya zai iya sun talawurjan ya take shi kawai ya tsallake shi kamar sallarsa, ai kaga mai kuntuwar riga ba da kyawa. To yana da ikon rabuwa da wandan sai dai kuma ba zai yiwu ba sai da dogon aiki, sai an cire wandan an je hanga an ɗauko wani an saka, haka duk wannan sallah ba ta duk wannan to kawai sallah ta bace. To hakan nan sharadin suturta al'aura, ita ma al'aura kamar kawar da najasa ne, ita ma sharadi ne mai sharadi biyu, ya zama yana sane ya zama kuma yana da iko, yana sane ya tuna kuma ya zama yana da iko. Idan ba shi da iko ne ya sanya sutura a jikinsa to haka bai sallah. Duk misalin wanda yake konanne an ɗan rufe shi da ɗan wani wuri da ɗan an kewaye shi da asibiti suke da wani labule, ba zai yiwu a manna masa tufafi a jikinsa ba, tsirara haka yake shiga jikinsa sai na gaske shiga wajensa. To irin wannan ba zai yi sallah ba saboda ba shi da sutura, an ta sanar da yi sallah, ai ba shi da ikon sutura, tunda ba shi da ikon sutura haka ne. Wanda aka ɗaure shi tsirara lokacin sallah yayi kuma yana da alwala, to zai iya sallarsa tsirara ba yadda ya iya, shi yasa malam bai ambaci wannan ma'anar ba. Haka sharadin fuskantar alƙibla, shi ma sai ga wanda ya tuna kuma yake da iko, wanda bai tuna ba ko bai sani ba ya kubuce wa alƙibla, ko ya gama iya ƙoƙarinsa sai ya kubuce wa alƙibla, to wannan zai yi sallarsa. Kuma idan daga baya ya bayyana masa cewa ya saba alƙibla bayan ya yi sallama, to ba zai sake sallah ba. Me yasa? Saboda ai kuskurewa alƙibla bisa ga rashin sani ko bisa ga jahilci, amma jahilcin ba na ganganci ba, domin al-qibla ba a mata jahilcin ganganci. Ka zo garin mutane kana ganin mutane saboda girman kai, ba za ka tambaye su ina al-qibla ba. Kaga wannan daga ganka kai kaman na ganka jahilci. Amma a dokar jiji ba duniyar dan adam za ta yi sallah sai kai ijtihadinka ka duba kai hasashe kana ganin ka, kana ganin kaman nan ne al-qibla. Sai kai sai bayan kai sallah ka tashi ka dan sai ga wani bawan Allah shi kuma jejin su ne, sai kaga zai yi sallah sai kaga gaba ɗaya ma ya juya bayan yadda kai ka tabbe shi ce a idan ne al-qibla. To tunda kai shi ke ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran da ya canza al-qibla a sallar azhar aka fuskanci ɗakin Ka'aba, waɗanda suka yi sallah da shi a azhar suka yi la'asar da shi sun koma gida suka je masallacin Banu Salama wanda yanzu a garin Madina shi ake cewa Masjidul Qiblatayni. Sun je wucewa suka tadda mutanen Banu Salama suna sallah suna fuskantar Quds, su azhar ma haka suka yi, ba waya ba da tuwa, ba su san an canza al-qibla. Sai su masu wucewa suka ce yanzu nan muka yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka fuskanci ɗakin Ka'aba an canza al-qibla. Sai waɗannan masu sallah nan take sai suka juya a cikin sallah, yo malamai ne a cikin sallah sai suka juya juyin yan fareti, sai kuma limamin sai ya ratso ta baya sai ya wuce ta gaba. To haka zamu kaddara shi hadisin bai ce an yi haka ba, amma wani ya matsa mun da tambaya wata rana, to ya limamin ya ci, to dole dan me sai ka tambaya an san limamin a gabe ne, in an ce sun juya kan yazo ya wuce mana kai komai sai ga ma da tunda aka ce sun juya kuma liman a gabe yake, to yanzu da suka juya ba sun bashi a baya ba, to yanzu ya wuce kenan sama sai an kara ba maka ba. Don haka sai suka juya al-qibla, kuma dama aka yi sa'a al-qibla wato hannun riga ne gaba da bayan kawai sai aka juya ta. To abin fahimta a nan shine a zahabinsu ba su sake ta ba, wannan sallar da suke yi din abinda suka sallata da farko zuwa Baitul Maqdis ba su sake shi ba, turawa kawai suka. Wannan ya nuna kenan wanda ya kubcewa al-qibla aka ce masa baba nan bane gabar din kaza ne, ko aka kama kafadarsa to sai ya bi kawai sai ya bi a juya shi ya ci gaba da sallarsa, babu bukatar ya ce sai zai sake ta. Haka wanda daga baya ya gane cewa a ci ya yi kuskure ga yadda al-qibla take, ya ta yi cikin dare ya yi dinafin bili sai da asuba ta yi, zai yi sallar asuba yi sannan an ɗan faffarka ya tambayi mutanen abin da suka ji suka ce ga al-qibla gaba ɗaya ma baya ya juya wata yake ya ta kifa sallolinsa. To salloli sun inganta. Don haka waɗannan sharuɗa guda uku sharuɗa ne masu sharuɗa, kawar da najasa, suturta al'aura da kuma fuskantar al-qibla, sharuɗa ne su ma masu sharuɗa. Sauran abun da ya rage tarkul kalami, barin yin magana, wa tarkul af'ali kathira, da barin ayyuka masu yawa. Barin magana a sallah wajibi, tunda Allah ta'ala ya saukar da aya wa qumu lillahi qanitin, ku tsayu ga Allah kuna masu qunuti, wato kuna masu nutsuwa da khushu'i. To daga wannan lokacin sai aka dakatar da magana cikin sallah. Sai wani sahabi ya shigo masallaci yayi atishawa yayi alhamdulillah sai ba a kula shi ba, ya sake cewa alhamdulillah sai ba a kula shi ba, sai ya gane ta hararansa ya ce menene kuke ta hararana, sai aka ta gyaran murya bayan da sallallahu alaihi wasallam sai ya juyo sai ce wane ne muna sallah ina magana, sai ni ne ya mallakin Allah, sai ce inna hadhihi salata la yasluku fiha shay'un min kalamin nas innama hiya takbiru wa tasbihu wa qira'atul qur'an, wannan sallah ba wani abu na maganar mutane zancen mutane kuma da yake kyautatuwa a cikin ta, kabbara ce da tasbihi da karatun alqur'ani. To daga nan mutane suka san cewa an kafa doka ba a yin magana a cikin sallah, sai dai in magana da za ta gyara sallah, magana ta maslahar sallah, magana da za a ce wa liman subhanallah ya yi rabbanwa, wannan ba ta bata sallah. hakan nan magana da da'i wal imam ko da ba subhanallah ba ce rakan war ta wuce a ce subhanallah misali a ce yayi sallama daga raka'a biyu yayi sallama daga raka'a biyu kawai ya duyo yana muzurai an yi subhanallah bai kula kowa ba to anan babu laifi dan an ce masa raka'a biyu ko muka yi babu laifi shi kuma babu laifi ya confirm yace haka ne ko an ya biyu muka yi to idan yazo confirm kuma babu laifi duk wanda ya tabbatar da raka'a biyu dan yayi magana ce kwarar ku raka'a biyu ne to babu laifi wannan to amma kar a kawaita maganar ya zama an fita daga bukata banda hashau banda maganar in za a yi ta ce to kai ma dama in banda mutum yau sai ake ce maka subhanallahi subhanallahi kaga wannan da can ba a bukata shi ya tabbata annabi sallama yayi raka'a biyu da sahabban sa yayi sallama da yayi sallama ya tashi ya tafi ya shiga gida sai wani ana cewa duri ya daini ya tashi ya iso shi yace ya ma'aikin Allah a qusiratus salatu am nasita sallah an rage ta ne ta dawo raka'a biyu ko kamanta ne sallama ce kullu zalika lam yakun yace duk biyu ba abin da ya faru to sallama da ya gani da ne ya maka sai ya dawo masallaci yace a sadaka duri ya dai kuliya dai ne yayi gaskiya da yake raka'a biyu muka suka ce kware yayi gaskiya raka'a biyu akai sallama sai ya duya yayi kabbara suka dace kai kabbara a bayan sa yayi raka'a biyu da suka rage yayi sujjada bayan sallama wannan yana cewa ashe maganar da za a yi dan gyara sallah to ba ta sallah ko da ko ta wuce subhanallahi amma maganar da ba ta gyara sallah ba to tana ba ta sallah daga ƙarshe tarkul aqwalin kaseera balin ayyuka masu yawa idan ayyuka suka yi waita cikin sallah to suna ba ta sallah amma ayyukan su kasance ayyukan da wato sallah ba za ta iya tura su ba akwai wadansu ayyuka da yana iya mai sallah ya yi su ɗan ƙananun ayyuka manzon Allah sallama yana sallah yakan ture kafar na Aisha mutumin da zai sujjada sai wani abu ya tare masa gunda zai sujjada ko ya tare masa gunda zai ruku to matakan zai iya sa hannu ya ture shi sai yayi to zai iya yi manzon sallama yana ture kafar na Aisha idan zai sujjada tana bacci ita kuma in ya tsawaita tsayuwa kafin ya dawo ta sake dawo da kafafunta idan ya zo zai sujjada kuma sai ya tsaya ya ture kafafun sannan ya sujjada sannan haka manzon sallama yana yin tafiya idan dabba ta zo wucewa ta gaba sai yana sallah yana yin tafiya har ya iso suturar sa ta yadda za ta bi ta bayan sa to irin wannan tafiya ma ba ta cutar da sallah to haka duk wanda yazo zai cutar da kai a sallar ka babu laifi dan ka dan yake shi kadan wanda ba zai cutar da sallah ba manzon sallama wata rana yana sallah yake cewa yana sallah asubahi shi dan yazo zai wuce ta gaban sa sai ya sa hannunsa mai albarka sai ya shake shi yace har sai da idan shin yawunsa a hannunsa yace in banda wato annabin Allah Sulaiman ya roki Allah ya ce rabbi habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di Allah ka ban mulkin da kar wani ya yi shi a bayana ba da na daure shi a kwafa a cikin gari yara da safin su sun ta zo da yasa to amma in dai haka nayi mulki karfa kuma annabi Sulaiman yayi addu'a cewa daga iya mulkin da kar wani ya irin nasa to shi yasa bai yi haka ba to kun ga aikin kama shaidan da dankarsa wannan aiki ne a cikin sallah kaga ya tabbata a hadisi annabi sallama yake cewa idan dayan ku idan wani ya nufi ya wuce ta gaban dayan ku yana sallah to ya tunkuɗe shi gurgurdan yadda zai iya idan kuma ya ki to ya yake shi shaidan ne tare da shi akwai kareni akwai abokin tafiya mai zuga shi shine shaidan to ya yake shi to irin wannan dan yakar ma dan haka daiwa da turewa to wannan babu laifi a cikin sallah amma ba wani irin yaki da daga ni ba a masallacin jami'a wata rana kawai kuka ga ana chanis ana tambulin ana hausa wani ne yana wani ne mutum wani baka fata yana sallah a masallaci sai dan sai ne ya wucewa ta gaban sa yayin wucewa ta gaban sa sai ya sa hannu sai ya tare shi da yasa ya tare shi kuma mutanen China Allahu musta'an suna da hanci ba karami ba suna da hanci ka zauna da suka suna da hanci sosai ma ko saboda fada da yake da jini ke sa so zai iya fada da yasa ba wuya sai hanci to sai ran sai baci kuma jami'a islamiyya wani wuri ne wani dandali ne da kawai kowa kai kanka kawai ka sani kuma ka tsaya da hukuncin ka iya kanka saboda wuri ne dandali ne wanda ya hada kasashe sama da 200 kuma akwai wanda zaka samu bai kuma sace a musulunci ba wani bai shekara a musulunci ba wani kuma kaka da kakanni a musulunci yake haka ilimin shi ma ya bambanta mazhabobi ne kuma daban-daban kuma ra'ayoyi ne daban-daban inda karatu ake kowa yana ji da kansa haka zaka samu cewa wuri ne na can kudaddai ne wata irin rayuwa ce kowa kawai ya kansa kawai ya kamata ya sani to don haka kaga idan mutum ya zo cewa ta gabanka ba lallai ne cewa ka san shi yake ya san hukuncin ko bai san hukuncin ba to shi wannan ba a furke sai ya tunkuɗe wannan mutumin China da ya tunkuɗe shi kuma sai ya ji haushi sai ya zo zai wuce ta nan din shi ko sai ya aiki da hadisi annabi ya ce kullu qatilu innama huwa shaytanu da ya ke shi shaytan ne kawai sai ya ci kwalarsa kawai jijjiga shi ya hankala shi gidi shi kuma kawai daga can kawai sai ya ce nade kafin ka ce mai wannan baka fata nan wannan baka fata nan ya yi dina dina a wajen yana nade wannan kafin ka ankara ina ya samu yadda ka a fiskarsa ina ya samu yadda ka kawai sai gashi a cikin jini kaɓe shi ne a fiskarsa sai ambulance da makaranta sai ya asibiti don haka a shi kansa ilimi yana da kyau a sanya za a aiki da shi Allah ya ba mu ladan abin da muke daidai da shi Allah ya bai mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.